بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم 23 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 2029 ranar da dace da 22 ga watan 9 shekara ta 2008 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na alqur'an kamar yadda muka saba za a amsa tambayoyi a kafin fara karatu wannan yace da Allah malam babu laifi idan mutum yana zikirin safi a cikin masallaci da kuma kunna radio ya ji wa'azi ko tafsir eh to gaskiya yayi khilaful aula tunda zikiri abinda ake so mutum yayi zikiri ya zikiri da harshen sa da zuciyarsa kai zikiri da harshen ka da zuciyarka wannan shine a'la abinda ake so idan ba zai yi da zuciyarka ba to a gal to kai da harshen ka zuciyar ya zamanto tana wani waje amma karka zamanto la da zuciyar wala da harshen saboda idan yayi haka yayi khilaful aula ba za a ce zai iya yi ba babu laifi in yayi haka eh babu laifi in yayi haka to amma yayi khilaful aula abinda yake shine sabanin abinda aka so abinda aka so zuciyarka ta hadu wajen zikiri ya zamanto da harshenka da zuciyarka duk kake yi kake ambaton sunan Allah sai ya zamanto kan cewa wannan zikirin da zaka yi na zuciyarka ya sanya maka ya sa maka ƙarin imani a zuciyarka ga jin da kyauta ta Allah da za ta sa ka yi tuba na aminci tuba wato na nasiha ko kuma wani wato hali na godiya ga Allah maɗaukakin sarki ko na tsoro ga Allah maɗaukakin sarki wanda zai zamanto maka alkhairi har abada ba zai taɓa kuce mata ba saboda haka kada mutum yayi sake da wannan amma idan mutum yayi ba za a ce yayi laifi ba wallahu ta'ala a'lam wannan yayi tambaya akan wai halaccin aiki a banki wannan mun amsa wannan tambayar tun a farkon cikin goma farko wato ya halatta ya yi aikin tare da wata larura in ya samu wani aikin ya bari to mun bayyana menene larura kuma abin nan da irin halin da yanzu musulmi suke ciki duk wannan bayanin ya gabata ta iya neman karatun da ake yi na wancan lokacin ka ji amsar sannan ya halatta musulmi ya karanci bankin and finance babu laifi mutum ya karanta wannan domin ilimi ne ka sani don shi kansa sanin ilimin bankin and finance zai taimake ka wajen fahimtar tsarin bankin musulunci kuma zai taimake ka wajen fahimtar kasuwancin duniya wanda daga baya idan ka zo ka san fiqhun shari'a kaga sai ka zamanto yayin da za ka yi fatawa akan wata matsala ta ciniki ko matsala ta bankin duniya zai zamanto kai ne bisa ilimi ba za ka dogara da wani ya gaya maka ba wanda haka ya kamata malamai musamman masana fiqhu ya zamanto kan cewa sun san waɗannan fannoni shi yasa zaka ga Imam Shafi'i idan zai yi magana akan abin da ya danganci sha'anin in zai fatawa akan abin da ya danganci sha'anin likitanci abin zai kayatar da kai saboda ya san likitancin wancan zamani to haka ya kamata malami ya zai don haka babu laifi mutum ya san wannan fanni kuma ma yana da kyau ma a ce mutum ya san amma kar ka sanin sa ba zai sa ka zama to kuma malami ba zai sa ka fahimci tsarin bankin musulunci ba dole sai shi ma tsarin bankin musulunci ka je ka fahimce shi wannan yana tambayar nisabin zakka na kuɗi kuma yaya za a raba ta yana nufin wato nawa za a fitar daga cikin wannan nisabin zakka shine dinari 20 dinari ɗaya nauyinsa shine gram abin nan nauyin dinari 20 ɗin nan shine nauyin gram 85 kenan to in zaka mayar da gram 85 sai kaga kowane gram na dinari nawa ake sayar da shi a kasuwa a yau ran da zaka ta hawo kanka to suna nuna yanda ake sayar da yadda ake fadan farashin gold da ounce din troy ne shi kuma ounce din troy din nan sai ka mai da shi zuwa wato abinda ake cewa metric unit wato shine gram da kilogram kaga nawa zai kama sai ka fitar da gram daya to yawanci wanda suke kalandar musulunci kamar ta hukumar shari'a ta jihar Kano da jihar Yobe ma su ma sun yi da committee din duban ga committee din lissafin lokutan sallah na jama'atul rasuli islam duk suna fitar da lissafin zakka a lokacin da suke yin lissafi ba wai shine ainihin lissafin zakka a ran da za a fitar da zakka ba yakan canza to amma wannan zai iya baka mikiyati wanda yake mai kusantarwa wanda na lissafin hukumar shari'a na jihar Kano a tare da hukumar shari'a na jihar Kano a 1265 1265 da ɗan merori wannan shine misali abinda ake fitarwa zakka a tsun misali ya cika shine in kana da misali ko kana da sama da misali to abinda za ka fitar da zakka shine ka kasa dukiyar ka raba dukiyar zaka ga 40 abinda ya kama idan miliyan ɗaya kake da shi alal misali miliyan ɗaya ka raba ta da 40 ya zama to 25,000 kenan ko to wannan shine zakkar wanda yake da miliyan 25,000 wanda yake da rabin miliyan 12,500 wanda yake da kwata miliyan fa na 26,700 a ba ta da kaje ne kaje ba kun fada ai da kin sabi ba bai kai ni sabi ba dama tam abin da sa ran tambaya kenan na gani ko wannan yana tambayar cewa gaskiya ne Allah ya gafarta wa annabi Adam sallallahi salam lokacin da ya ci bishiya saboda sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Adam ya gani wai sai yayi tawassuli da shi wai akwai hadisi da Hakim ya ruwaito shin haka ne akwai wannan hadisin da Al-Hakim ya ruwaito a cikin Al-Mustadrak amma wannan hadisi ne da'ifun jiddan hadisi da ake ce masa da'ifun jiddan shine wanda rawi wai ke matruk ya ruwaito shi akwai daga cikin masu riwaya wanda saboda rakin wato saboda yawan kuskuren sa da yake yi malaman hadisi ba sa taba karban hujja da hadisin sa kuma ba sa taba karfafa riwayar wani da tasa riwayar kuma ba a taba karfafa riwayar sa da riwayar wani shine wanda ake cewa da'afuhu la yanjadir raunin sa baya karbar dori ba za a iya masa dori ba shi ba zai mai riwayar wani dori ba kuma ta riwayar da za a yi maka dori ba wannan shine Abdulrahman ibn Zaid ibn Aslam shine ya ruwaito wannan hadith din shi yasa a lokacin da Al-Hakim ya ruwaito hadisin ya faɗe shi bai yi shiru ba ya faɗe shi bai faɗi hukuncin sa ba na manta ko ya faɗi hukuncin sa ne shi sahihun lam yu sahihul isnad ko kuma shiru yayi Al-Hafiz al-Zahabi a cikin Tafsir al-Mustadrak sai yake akwai Abdulrahman ibn Zaid ibn Aslam wanda yake matruk ne ba a karban hadisin saboda hadisi ne da'ifun jiddan bi halatta ai kafa hujja da shi ba a ce wannan hadisa ta afku dan haka ba daidai bane ba gaskiya bane domin hadisi wanda yake da'ifun jiddan bi halatta a dangana shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan yace Allah ya aiko mala'iku ga nana Maryam game da haihuwar annabi Isa to Allah ya aiko mala'iku ga ko annabawa ga nana Amina mahaifiyar manzon Allah don ina jin malamai na bayanin yadda annabawa da mala'iku ke zuwa gun nana Amina suna yi mata bishara da samun cikin fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam menene ingancin wannan magana abin da ya inganta na bishara da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu da shi shine mafarki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a matakun ta nabiyya yaushe ne ka zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa inna adam la munjadalun fi qinati lokacin annabi adam an kwaba shi a cikin yumbunsa wato tun kafin a halice annabi adam Allah ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi ba wai kawai Allah al-qaddara dama ai Allah ya kaddaro yana nan rubuce a cikin lauhul mahfuz amma hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tun kafin a halice annabi adam an ambaci kan cewa shi annabi ne a cikin zuriyar annabi adam shine sai yake cewa bana gaya muku ayar wannan ba yace na farko yace da'awatu abi ibrahim addu'ar babana ibrahim da yake yace wa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati yace wa bushra isa bi da albishir din da annabi isa yayi gani wa ru'ya ummi allati ra'at da mafarkin mahaifiyata da ta gani wannan shine abinda yazo a ingantacciyar riwaya a cikin wannan wannan hadisi yazo daga hadithin Abu Umama al-Bahili da wani da Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira da wani sa daga cikin sahabbai a wanda kanin a cikin ta'liqat din a cikin ta'liqat din Mukhtasar Sirah wanda nayi din na fitar da turuqul da riwayoyin wannan hadisi akwai ziyada da tazo yake cewa wa kadhalika ummahatun nabiyina yarai haka zalika haka ne iyayen wato iyaye mata na annabawa suke gani wannan ziyada bata inganta ba iya ingancin riwayar shine wannan wa ru'ya ummi allati ra'at da mafarkin mahaifiyata wanda ta gani to wata riwaya ta fassara mafarkin abinda ta gani mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta ga wani haske ya fita daga jikinta aba'at lahu qusura aba'at lahu qusura sham da wannan hasken wato gida manya-manyan gidajen birnin sham suka haskaka da wannan hasken na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ishara da cewa hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kankama zai tabbata a birnin wato a kasar sham kuma a nan ne har ƙarshen zamani addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai gushe ba yana da ƙarfi a kasar sham domin ƙarshen al'amari ma musulmi na ƙarshen zamani a ƙasar sham za su zauna annabi isa zai sauko musu a garin dimash wanda ɗaya daga cikin biranen sham wanda daga nan ne kuma za a je a kashe masihin dajjal wannan shine mafarkin da fatima radiyallahu anha da amina mahaifiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta gani babu wata riwaya da ta ce mala'iku sun zo sun yi mata magana kamar yadda suke mana na maryam saboda haka mu tsaya wajen falala mu tsaya a inda masihi ya fada ba mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam san mahaifiyarsa ba to amma kada mu faɗa abin da bai faɗa ba duk wanda ya faɗi wani abu ba da ilimi ba akan Allah to wannan ya kira mu Allah ƙarya ya zamanto misalin Yahudawa ya zamanto misalin Nasara Nasara su ne saboda wannan azarbabin suna ganin duk irin matsayin da Annabi Isa ya samu bai ishe shi ba sai suka ce kai Allah ne ma baki ɗaya to kada mu haka shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu yace la tuquruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam wa qulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce gona da ini kada ku wuce iyaka wajen yabo a gare ni kamar yadda nasara suka wuce iyaka wajen yabo ga annabi Isa ku ce bawan Allah ne manzon Allah ne ku ce bawan Allah ne manzon Allah ne ku ce haka za ku ce kamar yadda Allah ya kira ku ce abdullahi wa rasulu haka muke faɗa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu shine gayar abinda za a faɗa na yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da Allah ma ya tashi yabansa a abin da yake bai yi ma wani makhluki ba shine isra'i da mi'raji da ke subhanallazi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga wannan ubangijin da yayi tafiyar gare da bawansa a cikin gare to da haka kada mu wajen falala kada mu kirkiro falala kada kuma mu yaji da kirkiro da wato hadisan ƙarya da ake faɗa na falala bai halatta ambace su ba bai halatta a riwayar su ba duk hadisin da yake na ƙarya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin da yake munkari wanda aka tabbatar kuskure ne a jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-hadith da'ifun jiddan bi halatta a jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba al-hadith da'if wa wanda yake ana shakkar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko bai faɗa ba amma shakkar wato taraddudi ake yi 50 bisa 100 ba a rinjayar da janibin kuskure akan janibin daidai ba to wannan za ka iya cewa an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba amma al-hadithu sahih ingantaccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma al-hadithu al-hasan shine wanda yake yana kusa da hadithu sahih wannan take za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi duk da yake baka da tabbas 100 bisa 100 annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi in ba al-hadith al-mutawatir ba ko kuma al-hadith as-sahih al-muhtab bihi al-qara'i shi ne hadisin da yake cikin sahihain ko kuma hadisin da silsilar manya-manyan malamai suka ruwaito kamar hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito daga Imam Shafi'i daga Imam Malik daga Imam Nafi' Abu Mawla Abdullah dan Umar daga Abdullah dan Umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gabagadi kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu ko shakka jiddar islami ne guda daya amma saboda silsila jerin gwanan manya-manyan malamai silsilar zahab ake ce mata silsilar dinariya to irin wannan hadisi shi zaka yi gabagadi zaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل
الله تعالى يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما الله بأوكا تنسركي ينا بينا من حال أهل الكتاب وجن واتو مؤاملة دنكيا شواء أقوي ما سأمنتي أقوي هائني ما سهائنتي أتكلي كما يندى الله يا بينا من حال سنهائنتي وجن الدين الله وجن أمانة دعسك أوكا لك الله تبارك وتعالى da kuma makircin su da boyewarsu na gaskiya to nan kuma sai yake mana bayani akan halin su wajen mu'amalar yau da kullun ta dukiya Allah ya ce daga cikin ahlul kitabi akwai wanda in ka amince masa in ka bashi amanar dukiya mai yawa shine qinta in ka bashi amanar dukiya mai tsumbin yawa yu'addihi ilayhi zai cika maka wannan amana dan haka min babu aula in ka bashi dukiya kadan ma zai cika maka domin wanda ya yi amana a cikin dukiya mai yawa in ka bashi kadan min babu aula ya bada wato ya rike amana wa minhum daga cikin su kuma man in ta amanhu bi dinari akwai wanda in ka amince masa in ka bashi amana dinari guda daya la yu'addihi ilai ba zai cika maka wannan amana ba zai dawo maka da kudin ka ba zai komo maka da kudin ka ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai dai idan ka tabbata miƙe a kansa ka zuci shi ka daure shi ta ko'ina yanda ka san cewa ba zai wato ba yadda za a yi hana ka baka haƙinka to a wannan halin ne kawai zai iya baka haƙinka zalika bi annahum qalu dan wannan wato halin nasu na rashin amana saboda sun ce laysa alaina fil ummiyina sabilu mu babu wani tafarki babu wata hanyar kama mu da laifi akan cin dukiyar ummiyi shine larabawa wato duk wanda suke ba ahli ba yahudu ba goyim kenan ai non jews wanda ba yahudi ba wanda ba yahudi ba shine suke ce masa ummi da larabci ko kuma da yaron su suke musu goyim da turanci kuma suke ce musu gentiles wato dukiyar su babu haƙƙi da mun ci kudin su dan mun ci kudin su mun dan kudin su ya shigo hanyar ya shigo cikin dukiyar mu sawa'un ta fuskar amana ko ta fuskar cinikayya ko ta fuskar bashi idan muka cinye muka kibiyan su ranar alkiyama Allah ba abin da zai ce mana wannan haka suka faɗa dan haka suka halatta ma kansu cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba Allah ya ce wa yaquluna ala Allahi al-kadhib kuma suna faɗin ƙarya ga Allah suna faɗin ƙarya game da Allah wa hum ya'lamun alhali suna sane akan cewa ƙarya ne game da Allah wato suna cewa ai Allah ne ma ya faɗa haka saboda haka bayan sun waɗannan sun haɗa cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba cin haram kuma da halatta haram din kowanne daga cikin su laifi amma wanda abin da yafi muni shine ka idan ka ci haram ka san haram kake ci to ana fatan zaka tuba amma yayin da kace haram kana ganin cin haram din da'a ce to haka babu zancen tuba saboda kana ganin abin da kake bin Allah kake dan haka dan me za a ce ma wa'azi ma ba zai amfani duk wanda yazo ya ce maka ka ji tsoron Allah kar kai sai ya zama tukan cewa kai ba da kai yake ba tunda kai abin da kake yi tsoron Allah ne kai a wajenka amma rashin amana ɗaya daga cikin alamun rashin addini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce la imana liman la amanata lahu wala dina liman la khuluqa lahu babu imani ga wanda bashi da amana babu addini ga wanda bashi da kyakkyawar tabi'a duk wanda bashi da amana to alama ce cewa imaninsa na ƙarya ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kana fihi khaslatun kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yadaha abubuwa guda hudu ɗabi'u guda hudu duk wanda suka taru a cikinsa wannan munafiki ne tantaccen munafiki wanda ba ya zamanto akwai ɗabi'a guda ɗaya a cikinsa to yana da hali guda ɗaya na munafinci har sai ya bar wannan halin nasa har sai ya bar wannan halin nasa yace na farko idza haddatha kadhab in yayi magana yayi ƙarya wa idza tumina khan in aka amince masa yayi ha'inci wa idza ahada ghadar idan ya bada alƙawari sai ya warware wannan alƙawarin nasa wa idza khasama fajar idan yayi rigima to zaka same shi akan rashin gaskiya yake akan ƙarya yake dajewa ya tabbiki ai ta rigima da shi bayan akan ƙarya yake kuma ya san ƙarya yake ta musu alhali ba shine akan gaskiya ba wannan sifofi ne na munafiki to kaga shi yasa shi ko munafiki me yasa aka ce me yasa aka ambaci rashin amana domin rashin amana dalili ne akan rashin imani munafiki ko shine wanda yake imanin sa ba na gaskiya ba saboda haka a cikin wannan akwai zargin rashin akwai zargin rashin amana akwai amanar akwai wanda duk ba shi da amana dalili ne akan cewar wato addini imanin sa na ƙarya ne waɗanda suke bada wanda suke riko da amana a cikin Yahudawa rukonsu da suke yi da amana wannan ishara ne ga cewar su ba sa cikin masu wannan sifar amma wannan ba adalci ba yana hukunta adalcin su ba domin a cikin musulmi ma ana samun fasikai amma kuma ya zanto masu amana zaka samu mutum fasiki ne yana mashayi ne amma baya cin amana ko mazinaci ne amma baya cin amana saboda haka wannan ba zai wajabta masa ba zai sa masa sifar karban a ce wato sifar akan cewa a ba shi sifar adalci ba dan kawai an same shi yana iya wato yana rukun amana shi yasa wannan shine kuskuren waɗansu da suke cewa ai kaga abin nan wato arna ko wanda ba musulmi ba sai ku kowa amana sai ka zo ka yi a mu'amala da su za ka ga irin amana tare da su turawa ma nan akwai amana shi yasa suka ci gaba shi yasa mun kuma mu ci gaba ba wannan kasancewar suna da amana wannan kyahali ne kyakkyawa kuma zai sa abubuwansa su tafi daidai wannan ko shakka babu domin ɗaya daga cikin abin da yake sa a samu nasarar mu'amala da mutane mutane su amince maka shine ka zama to mai amana to amma wannan bai sanya su zama to adalai a wajen Allah ba ko kuma su zama to adalai da za a tarbi shaidar su ba saboda sun rasa sauran sifofi na adala wanda yake shari'ar musulunci ba kawai ta dubi jami'i ɗaya ba ne wajen ba mutum sifar adala to abu na biyu da suka tara shine wannan wannan mummunan sifa ta su na yi ma Allah ƙarya na halatta haram duk wanda ya halatta haram ya yi ma Allah ƙarya duk wanda ya haramta halal ya yi ma Allah ƙarya wanda yake daga cikin manya-manyan laifuffuka kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma bahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamu ya fadi daga cikin sifofin da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta shine ku fada abin da yake ba kwa sanin sa dangane game da Allah wanda ya fada wannan abu game da Allah wanda yake na ƙarya to wannan ya shiga cikin waɗanda Allah ya tsine musu Yahudawa wanda yake ɗaya dalilin ɗaya daga cikin dalilan da ya zama to Allah madaukakin sarki ya tsine musu kenan domin sa wato sun ce su babu laifi a gare su don sun ci dukiyar waɗanda suke ba musulmi ba wanda suke ba Yahudawa ba na
bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul mut
Allah ta'ala ya ce bala sai ka tsaya nan bala ai wato sun ce babu tafarkin laifi babu hanyar da za a kama mu da laifi cin wajen cin dukiyar wanda ba ba Yahuda ba Allah ya ce bala akwai hanyar laifi a kanku za a kama ku al'amarin ba kamar yadda kuke faɗa ba ne bal haƙƙi yana nan a kanku duk wanda ya ci dukiyar wani ba mai haƙƙi ba Allah zai kama shi zai karɓi haƙƙi ne wannan mutumin da ya ci dukiyarsa ko musulmi ne shi idan musulmi ya ci dukiyar kafiri ba da haƙƙi ba Allah zai kama shi idan musulmi salihi ya ci dukiyar musulmi fasiki ba da haƙƙi ba Allah zai kama shi idan musulmi ya ci dukiyar kafiri ba ma guje tintir ba da haƙƙi ba Allah zai kama shi domin Allah madaukakin sarki ba azzalimi ba ne bai halatta ma waɗansu a ci dukiyarsu ba da haƙƙi ba inda Allah ya halatta a ci dukiyar waɗansu shine kawai wajen jihadi idan kuka ɗauki idan mutane kuka kira su zo su musulunta suka ƙi musulunta suka ci gaba da tursasa addinin ku da tursasa ku akan imani akan addinin ku to Allah ya ba ku ƙarfi ku yaƙe su yayin da ku tashi za ku yaƙe su Allah ya halatta muku dukiyoyinsu sai ku dukiya su sai ku dauka halalci a gare mu halal ne halal malal Allah ne halalta mu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waju'il rizqi tahta dhilli rumhi Allah ya sanya arziki na a karkashin inuwar mashi na wato abin da ya fita yaki saboda Allah ya karba da karfi to wannan ganima ce Allah ya halalta masa ganima Allah madaukakin sarki ya halatta masa ya halatta ma a wannan al'umma ganima shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da yake faɗa Allah ya yi masa bima wani annabi bai ce wa uhillat li al-ghanaim wa lam tuhilla li ahadin qabli an halatta mun ganimar yaki ba halatta ma wani baka kunna kafina nan ne kadai hanyar da za a halatta dukiyar wanda yake ba musulmi ba ga musulmi amma in ba haka ba dukiyar kowa tsararra ce shi yasa wani mutum da ya zo ya tambayi Abdullahi dan Abbas yace mu mukan kama a kajin ahlul kitab da kwansu da talatalan su mu kama mutum afwan babu talatalo kaji da kwai aka ce to amma in aka ce kaji za su yi kiyasin talatalo ma shi kajin talatalo shine mai yawo kuma su ne mun san yawanci za ga wanda ba musulmi ba sun fi kula da noma da kiwon talatalo to aka ji aka tambayi dan Abbas cewa waɗansu musulmi suka tambaye shi cewa suna cin irin wannan dukiyar kawai su kama suna ganin kan cewa wa'annan aikin da ba musulmi ba ne ba su da wani haƙƙi sai ce to yace kuma kun zama to ba ku da bambanci da Yahudawa kamar yadda Yahudawa suka ce laisa alaina fil ummiyina sabil kuma haka kuke faɗa yace musu Allah madaukakin sarki ya haramta muku wannan dukiya. Matsawar sun baku jizya, to duk Allah ya tsare musu dukiyarsu da rayukansu, bai halatta ku ci wani abu daga ciki ba, wato bai halatta ku taba lafiyarsu ba, bai halatta ku taba dukiyarsu ba. Wannan shine adalcin addinin musulunci. Shi yasa nan Allah ta'ala sai yace bala al'amarin ba kamar yadda Yahudawa suke faɗa ba ne. Duk wanda ya ci dukiyar wani da haƙƙi, akwai hanyar laifi da za a kama shi da wannan. Allah zai kama shi da hujja. Man awfa bi ahdihi wattaqa, wannan kuma wata jumla ce sabuwa. Man awfa bi ahdihi, duk wanda ya ci alƙawarin Allah, wattaqa, ya ji tsoron Allah. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah madaukakin sarki yana son masu tsoron Allah, wato ma'ana wanda yayi wannan yana daga cikin masu takawa. Wannan wanda suka mai da bamirin ga Allah kenan, wanda ya cika alƙawarin Allah kuma ya ji tsoron Allah, to Allah yana son masu tsoron Allah. Madaukakin sarki yana son masu takawa, yana son masu wannan sifa ta takawa ba tare da wani sharadi ba. In dai ka samu wannan sifar ta takawa, ba sai kuma an ƙara mata da salaha ba, ba sai an ce kuma ya zama tuna gari ba, mai takawa automatic ne, wato na gari ne duk wanda ya sabanta da wannan sifa. A tafsiri na biyu, man awfa bi ahdihi, wanda ya cika alƙawarinsa, ai bi ahdihi hu ad-damir yaudu ila al-mufi, da shi wanda yake yin mai cika alƙawarin, duk wanda yayi alƙawari kuma ya tsaya ya cika da wannan alƙawarin, sannan ya ji tsoron Allah wajen rashin cika alƙawari, wato ya cika alƙawarin ne saboda Allah, ba dan saboda abin duniya ba. To fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, domin cika alƙawari iri biyu ne. Akwai wanda zai cika alƙawari dan saboda yana jin tsoron shari'a, yana jin tsoron kan cewar an yi yarjejeniya a gaban lauya, saboda haka idan bai cika wannan alƙawari ba, za a kai shi kotu, za a sai da gidansa, za a sai da motarsa, wataƙila a ɗaure shi. To dan haka yana jin tsoron wannan. To wannan ya wannan tsoron shine kawai rabansa na hana shi laifi, amma wannan ba zai sa ya samu lada ba wajen Allah. Amma wanda ya cika alƙawarinsa, ya tsare amanarsa saboda Allah, shine ma'anar wattaqa, ya ji tsoron Allah a wajen rashin cika alƙawari, a wajen rashin ha'intar amana, to wannan yayi ibada. Fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allah yana son masu tsoron Allah. Shi yasa yanzu kaga shi ada'ul amana aiki ne na ibada, amma baka da lada sai in kayi niyyar bautar Allah da wannan. Idan mutum ya ɗauko amana ya danka maka, sai ka riƙe ta, yayin da ya nemi amanarsa ka je ka mayar masa, kana itiƙadin cewa wannan abin da kai bautar Allah kake yi, kana jin tsoron kada ka cin amanar nan, kana jin tsoron kada ka ci amanar nan, to wannan aikin ibada ne. Amma idan kawai kai Allah ya yi ka kai dama, kai amintacce ne, baka cin amana, aka kawo maka amana ka ɗauka ka mayar masa, ba tare da kan cewa kana tsammanin wannan aikin ibada kake yi ba, to ka sauke haƙƙi, ba ka da laifi amma ba ka da lada. Sai ka yi niyya. Shi yasa Allah ya ce wattaqa, ya ji tsoron Allah. Wannan bayanin a cikin malaman usul sun yi bayanin wannan a wajen bayanin al-hukmu at-taklifi. Abin nan malamin malaman mu Sheikh Aminu Shinkifi a cikin mudakkira fi usul fiqh, wannan misalin bilbab ya kawo shi na wajen raddul amanat da raddul huquq ila ahliha, mayar da haƙƙi ga ma'abuta haƙƙi. Idan mutum ya yi ba tare da niyyar yin ibada ba, to bai zamanto ibada ba, ya zamanto aiki ne kawai wanda yake yi na al'ada. Aikin al'ada yana zamantowa ibada bin niyya. Shi yasa Allah ya ce man awfa bi ahdihi, wanda ya cika alƙawarinsa, wattaqa, ya ji tsoron Allah, ma'ana ya yi mai da aikin ibada da yake jin tsoron ya saba ma Allah a cikin wannan, to Allah yana son sa, kuma Allah zai sa shi a cikin ƙungiyar mutane masu tsoron Allah. Na'am.
Innal ladhina yashtaruna bi'ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalilan أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
الله تعالى يتي إن الذين يشترون بأهد الله ثمنا وأيمانهم ثمنا قليلا للي وأن وأن دسكي مسنيا وانا أمفاني أن تنكني نرأي والدنيا بأهد الله ميمكوان القور الله wa aymanihim da rantsar-rantsar da suke yi da sunan Allah, wato wannan duk wanda ya karbi wani abu na duniya a maimakon abin da ya bari na haƙƙin Allah ya shiga cikin wannan, domin ya musanya haƙƙin Allah da amfanin duniya, wato Allah ga haƙƙi na Allah kan ya samu wani amfani ya bar haƙƙin Allah domin a bashi wannan, ko kuma ya ci haƙƙin ya bar haƙƙin ya tozarta haƙƙin mutane domin ya samu wani amfani na duniya, ko kuma ya yi rantsuwa domin ya ci dukiyar mutane ba da haƙƙi ba, haƙƙi ba nasa bane, amma ya je ya yi rantsuwa domin a bashi wannan abin da yake domin a bashi wannan abin da yake so, to duk sun shiga cikin wannan aya, wanda daga ciki akwai su Yahudawa da suka ce laysa alaina fil ummiyina sabil, babu wani hanyar laifi a kanmu don mun ci dukiyar wanda ba Yahude ba, wato wannan dukiyar da suka ci a maimakon wato haƙƙin bayin Allah, to sun shiga cikin wannan aya, to Allah ya ce waɗanda suke wannan ɗabi'a la ula'ika waɗannan la khalaqa lahum babu rabo a gare su fil akhira a ranar lahira, ai ba su da wani rabo na alkhairi a rayuwar lahira, shine ba za su shiga aljanna ba, ba za su samu shiga aljanna ba, wala yukallimuhumullah Allah madaukakin sarki ranar alkiyama ba zai yi zance da su ba, ba zai yi musu magana ba, ma'ana wannan ishara ne, ma'anarsa wato Allah zai yi fushi da su, in Allah zai yi fushi da su yanda ba za su ji zancen Allah na karramawa ba, wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama Allah ba zai kalle su ba ranar alkiyama, ba zai kalle su ba kallon rahama wanda zai musu ihsani da shi ya zamanto sun samu samun yardarsa da shiga cikin gidan karamarsa, wala yuzakihim Allah ba zai tsarkake su ba, ba zai tsarkake su ba daga sharrin zunubai, ba zai tsarkake su ba daga aibin da ke ba zai tsarkake su ba daga miyagun aibin su, walahum azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su, wato azaba mai cutar da zukata mai cutar da jikuna, shine azaba, ita ce azabar fushin Allah da azabar yi musu hijabi daga Allah madaukakin sarki da azabar shiga cikin wutar jahannama, nas'alullahi al'afiyata wassalama. Wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana sharri, wato makoman irin masu wannan mummunan al'ada, amana tana daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya tsallake sirat, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama a gefen in aka sanya wuta wato gadar sirati wanda kowa sai ya bi ta kanta kafin ya shiga aljanna, karkashin ta wutar jahannama, kowa sai ya kutsa ya tsallake jahannama, in ya tsallake ya sha, in kuma bai tsallake bai faɗi, to akan wannan gadar akwai amana da sada zumunci, babu abin da yake sanya mutane su zame su fada cikin wata jahannama da kan sirat illa rashin cika amana da rashin cika haƙƙin zumunci, su yasa su biyu dinnan za su zo a gadar sirat su kama waɗanda aka umarce su, su kama su wanda suka tozarta shi, wanda ya tozarta amana a nan wajen ko ba a wajen hisabi ya sha, idan ya zo wajen hawa sirat akwai amana na nan tana jiransa, in ya tozarta ta to za ka gani ko dai ya fada ciki ko kuma ta daddauce shi, don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a wuce sirat mutane gurgudan aikin su, akwai wanda zai wuce kamar walƙiya, akwai wanda zai wuce kamar tafiyar hadiri, akwai wanda zai wuce kamar ingarman doki, akwai wanda kuma zai wuce dakar da jan jiki, akwai waɗansu ƙugiyoyi wata ƙaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun taba ganin shauku sa'adan wata irin kaya ce a kasar Najd, mai girma sannan kuma mai kaifin gaske, wanda mai wuyar idan ta kama mutum da yake a lankwashe take sai ta shiga cikin nama, yace kun taba ganin kai a shauku sa'adan, to irin wannan haka kike ce akan wannan abin nan din akan gadar sirat, dan haka akwai wanda yake hasira, akwai kuma wanda yake ya wuce da kyar, duk an duk an tsatsa duk an wato cicinya nama to daga cikin abubuwan da suke yawan daga cikin abubuwan da suke halaka mutane suke jansu su zamar da su da kan sarata fara cikin wutar jahannama abubuwan nan guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-amanatu wa siratul rahim amana da sadaqata to nan Allah madaukakin sarki yayi bayani domin ba abin da yake sanya mutane suke wato kincika amana ko kuma suke cin haƙoƙin mutane su warware alƙawarin su da alƙawarin Allah si ba sa ganin girman Allah illa amfani ne yanzu sha yanzu ma gani yanzu abinda mutum yake gani zai gama wato zai samu biyan bukata ne yanzu ba zai iya hankali ba to waɗanda suke wannan to shine waɗanda yake imanin su bai inganta ba domin imani shine zai saka kai hakuri kai hakuri da jin dadin yanzu domin jin dadin gobe akan wannan ayar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da ma sun zo akan yadda mutane suke rigima suke cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba akwai wani mutumin Kinda da mutumin Hadramaut suka zo suke rigima akan kaka a wata riwayar akan rijiya ce mutumin Hadramaut yace ga kasa ta ya Rasulullah yazo ya kwace min kasa ta yace ta saki yace ta saki kana hannunsa saboda haka waye yake kai ƙara mutumin Hadramaut yake kai ƙara ya kai wanda kasar take hannunsa yana cewa kasar ta saki saboda haka shi wancan shine mudda'a alai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alaka bayyana kana da shinga akan cewa kasar nan da take hannunsa ta kace yace ya Rasulullah ban da ita yace to shi ke nan laysa laka illa yamin ba ka da komai sai dai yazo ya rantse yaminul munkir ya rantse cewa kasar nan ba ta saba ce ta waje yace ya Rasulullah innahu rajulun fajir mutum ne fajiri wato baya tsoron Allah zai yi rantsuwa akan ƙarya yace laysa laka illa dhal baka da komai in ba wannan ba ya hakura ya dangana yace aje ayi rantsuwa da suka juya za su tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ama innahu law akala ardahu bi yaminin sabab bi yaminin huwa fiha fajir laqiya Allah wa huwa mu'ridun an yace amma wallahi idan ya ci dukiyar nan tasa da ƙari da rantsuwa ta ƙarya da rantsuwa wanda yake ƙarya yake yi tsakaninsa da Allah to zai haɗu da Allah Allah zai bujure masa wato Allah ba zai kalle shi a wata riwaya a hadisin Abdullahi dan Mas'ud na shi kuma na Al-Ash'ath ibn Qais shi ma da sai rigima da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace idan ya ci in ya karbi wannan kasar ba tare da haƙƙi ba da rantsuwa ta ƙarya to zai haɗu da Allah madaukakin sarki yana fushi da shi a wata riwaya yace Allah madaukakin sarki zai haramta masa shiga aljanna mutumin Kinda sai ya dawo yace ya Rasulullah me kace naji kai wata magana sai ya maimaita masa ya karanta masa wannan ayat innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalilan zuwa karshen ayat sai yace ya Rasulullah na bari kasa ta ce amma ba zan yi rantsuwar ba na kale masa ita ya hakura bai yi rantsuwar ba in dai rigimar akan wannan ce kuma har ake min wannan narkon azabar to ko ba ni na san na tabbata haƙƙi na ne ba zan yi ba ya fasa yin rantsuwar ya dawo masa da kasarsa to haka ya kamata mutum ya rinka aunawa ya gani amfanin na yanzu shine za ka yi ka gwammace azaba ta dindindin ka gwammace fushin Allah akan dan abin da za ka samu na amfani na yanzu ka san me fushin Allah to wannan shine wa'azin da Allah madaukakin sarki ya yi mana zumunci abinda ake nufi da zumunci shine wato kada ka yanke ma 'yan uwanka akallan zumunci shine saduwa ta sallama kada ka kaurace musu ba sai ba shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ya hadu da wannan wannan ya bijire wannan ya dauke kansa wannan ya dauke kansa wannan shine akallan haƙƙin zumunta akallan haƙƙin zumunta haƙƙin mu da Allah da Allah aka dora mu musulmi in ka haɗu shi ke sallama in ya rashin lafiya ka ziyarce shi in ya mutu ka daraka shi in ya atishawa kace as'aka kace yarhamukallah in ya maka magiya ka tuka masa abin da yake yi haƙƙi na musulmi to akan dan uwa ya fi karfi idan ka toza ka dai daga cikin wannan to shine ka zama to mai yanke zumunta
Thank you.
duk wanda yake abinda ake jingi da dan uwa mun yi wannan aya a cikin karatun da ya wuce a wannan manta ayar da muke duk wani wanda yake da alaka da kai ta hanyar iyayenka sawa'un saboda ka kaga wanda kuka fito ciki ɗaya da shi ya shiga ciki wanda mahaifinka suka fito ciki ɗaya da shi ya shiga ciki wanda mahaifiyarka suka fito ciki ɗaya da su sun shiga ciki kai duk wani wanda yake koda kun haɗu ne a kakanka na biyar ko na shida ko na goma duk sun shiga ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ya ce qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba bana neman wani lada daga wajen ku illa ku kiyaye haƙƙin soyayya zumunci tsakanin da ku shi ne Abdullahi dan Abbas yake cewa babu wani gida a cikin gidajen Quraishi face suna da zumunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin banu Tayyib banu Adi banu Makhzum banu Umayya dukkanin su daga wanda yake makusanci ke wanda yake majisanci dukkan su akwai dangantakar zumunci dukkan suna da haƙƙin zumunci saboda haka ba wai kawai sai wanda kuke fito ba wai irin tsarin Bature bane dan shi Bature ko dan uwa ma wanda kuka fito ciki daya idan kuka girma kowa kawai ya kama gaban sa daga shi sai matarsa sai ƴaƴansa in an ci sa'a wata kila da uwan da uban kare ya ji kare ko ya fi dan uwa karan da yake dan gidan ba na'am
wa in منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
الله تعالى يبام الأبارن wata kungiya daga cikin ahlul kitab da irin mummunan dabi'ar su da mummunan halin su wanda a cikin wannan aya akwai tsoratarwa ga malamai wadanda yake a su ma in basu istiqama ba za su fada cikin wannan sifar ta ahlul kitab Allah ya ce wa inna minhum daga cikin ahlul kitab la fariqan akwai wata kungiya yalwuna alsinatahum bil kitab suna karkatar da harsunan su wajen karatun littafi litahsabuhu min alkitab dan ku tsammaci abinda suke karantawa yana daga cikin littafin Allah wama huwa min alkitab alhali ko baya cikin littafin Allah wa yaquluna huwa min indillah suna cewa wannan abinda suke fadi daga wajen Allah ne wama huwa min indillah alhali ko ba daga Allah yake ba wa yaquluna ala allahi alkadiba wa hum ya'lamun suna fadin ƙarya game da Allah wa hum ya'lamun alhali suna sani wannan shine isa matuƙa wajen batarwa ka dauki littafin Allah wato suna dauka Allah madaukakin sarki ya fada mana sifar su wato za su dauki littafin Allah suna karantawa idan suka zo wajen wani abin da yake so suke wata gaskiyar da suke so su koyi wanda suke so su canza ta sai su karkata harshen su ka dauka cewa ga abin da suke fadi nan ko ba abin da ke cikin littafin bane kamar suna karanta littafin ne kamar yanda suke yi in sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon su ce assalamu alaikum sai ce assalamu alaikum sai ka dauka kamar sun ce assalamu ne nan ku sun ce assalamu wato ai mutuwa ta tabbata a gare ku maimakon su ce assalamu sai su ce assalamu ai mutuwa ta tabbata a gare ku to shine wannan ya daga cikin jinsin yadda suke karkata harshen su idan sun zo wajen sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su karkata harshen su su faɗi wata kalma mai kama wadda take ba ita ce abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ba don ku dauka ai wannan abin da suka faɗa na ƙaryar yana cikin littafin Allah ai litahsabuhu min alkitab wato yadda suke batar da mutane suna yi ne bitta'arid wa bitasrif bitta'arid a fakaice shine su karkata harshen su sai su faɗa abu da za ku dauka cewa ai abin da Allah ya faɗa ne bayan ko ba abin da Allah ya faɗa bane wato dan sai ku tsammaci haka Allah ya faɗa a cikin littafin sa bayan ko ba haka Allah ya faɗa ba ويقولون هو من عند الله ان suka kirkiro ariyar kariyar kuma sai su ai wannan abin shine abin da Allah ya faɗa a cikin littafi wannan bit tasrif ne sarahatan su tun ce ai ga abin da Allah ya faɗa bayan ko ba haka Allah ya faɗa ba ويقولون على الله الكذب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب wannan na tasrifi kenan na ta'rif kenan ويقولون هو من عند الله su ce daga Allah yake وما هو من عند الله alhali ba daga Allah yake ba wato yanda ake batar da yanda malami zai iya bartar da gaskiya zai iya batar da mutane wajen rashin bayyana gaskiya ta fuskar duci ta fuskar farko shine ya canza lafazin abinda Allah ya faɗa to wannan ba zai yi ba ga alqur'ani ba zai yi wani ya canza lafazin abinda Allah ya faɗa ba sauraron tafaisin ni domin su aka ce bi mastahfiru min kitabillah su aka daura ma nauyin kiyaye littafin Allah da aka suka tozo ta amanar Allah ba su kiyaye littafin Allah ba at-taura da injila sai a sun yi wannan su faɗa abinda ba na Allah ba su ce Allah ne ya faɗa kamar yanda ake kawo misalin malaman injila suke kawo misalin abin da aka harrafa abin da ke cikin injila wanda magana da ta sanya suka dauki annabi Isa suka mai da shi Allah a cikin gospel in John yanda ake cewa a farko akwai kalma kuma kalmar tana wajen Allah kuma kalmar ta Allah ce yayin da aka zo fassara daga yaran wato a Syriania zuwa Greek sai aka canza tunda aka fadan haka sai suka canza suka ce daga farko akwai kalma kalmar nan tana wajen Allah kuma kalmar ita ce Allah maimakon kalmar ta Allah ce sai suka ce kalmar ita ce Allah saboda haka suka ce annabi Isa shine Allah domin kalma gashi Allah ya faɗa cewa kalmar ita ce Allah kuma tunda Allah ya ce annabi Isa kalmar Allah ce saboda haka annabi Isa Allah ne to wannan shine lafazin kansa a canza shi daga abin da Allah ya faɗa a kawo wani abu wanda yake kusa da abin da Allah ya faɗa amma ba shine lafazin abin da Allah ya faɗa ba don ku dauka ai shi ma maganar Allah ne sai ai ta kafa hujja cewa ai gashi ma Allah ga abin da ya faɗa to wannan shine ba zai yi ba ga alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin habib ƙarya ba ta zuwa ma alqur'ani la ta gabansa wala ta bayansa wahayi ne daga al-hakimul habib sarki wanda yake ubangiji mai hikima mai abin yabo abin mai hikima abin yabo ba zai yi ai ma alqur'ani wannan ba duk wanda ya da'awar cewa an yi wani abu a cikin alqur'ani ya canza wani lafazi to wannan bil ijma ya kafirta wanda ma yayin shakka kafircin sa shi kansa bashi da imani ya kafirta domin ya karyata aya alqur'ani sarahatan kuma akwai mutane suna nan yanzu suna faɗan haka wanda suka zo da wata sabon addini da wata sabuwar aqida suke ana cewa wai ƙarya ake musu ba sa cewa an canza alqur'ani to duk wanda yake cewa ƙarya ake musu je kan tantafan su kuma ya ringa sauraron maganar su zai ji suna faɗa sun ce alqur'ani dinnan yayin da aka zo za a rubuta shi an kala waɗansu sahabbai daga cikin ahlul baiti saboda haka abubuwa waɗanda suke ba sa cikin alqur'ani aka shigar da su abubuwa dake cikin alqur'ani aka fitar da su har ma sai su dauko waɗansu ribabbun riwayoyi dake cikin waɗansu tafsiri wanda kuma su saboda ba su san menene littafin tafsiri ba menene manhajin littafin tafsiri ba su karanta at-tafsir wal mufassirun ba ko kuma ko sun karanta saboda suna ta'amuli da mutane da jahilci ne musu yawa saboda yanzu ba a san addini ba duk wanda zai zo ya magana ya rinka cewa ya rinka la'antar Isra'ila ya la'anci America sai ka dauka kan cewa shine mai imani da gaskiya saboda haka sai su zo su ce ai gashi ma a cikin wadansu da fan tafsiri kamar Ad-Durrul Manthur na Imam Suyuti gashi nan ga yadda ake ishara da cewa an canza Al-Qur'ani tunda a cikin Durrul Manthur an kawo riwaya daga Abdullahi dan Mas'ud cewa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika an bi anna aliyan waliyullah wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata sai shi abai suka shafe bi anna aliyan waliyullah Imam Suyuti ya kawo wannan babu isnadi ballantana ka san menene inganci menene ba rashin inganci kuma hab a ce ma ya kawo ta da isnadi hab a ce ma isnadi ingantacce ne an taba inkarin mutawatir bil ahad alqur'ani ya tabbata bit tawatur haka aka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, dubu suka ji daga bakin sa, dubu suka ruwaito daga wajen sa, dubu suka ruwaito daga wayannan dubun nan, duban dubakan mutane haka suka ruwaito daga wannan hadisi annabi ya zo gare ni. Sannan dai isnadi guda daya kace wai Allah madaukakin sarki ga abin da ya faɗa ba abin da musulmi suke karantawa akan manajir ba a cikin sallar juma'a, a cikin lokacin sallar tarawih, da lokacin tafsiri, da komai a cikin shekara 1400. Sai daga baya za a samu wata ruwaya wanda yake kai kanka baka san ma menene tsarin ruwaya ba ka faɗa. Sai ce to me yasa Imam Suyuti ya kawo? Ba malamin tafsiri bane. To Imam Suyuti da ya rubuta, yace ya rubuta maka tafsiri cewa duk abin da ya faɗa a cikin tafsirin nan ka dauka ka karba. Malamai suna da manhaji wajen rubutu. Akwai wanda in yana rubutu jam'i yake ya tattara maka duk komai da komai dan yana yawan malamai rubutu. Saboda da yawa daga cikin malamai akwai wanda yake bai taba ganin tafsirin Ibn Mardawayh ba. Saboda haka zai kawo maka abin da ke cikin tafsirin, saboda shi ya gani, amma ya rage kuma kai basirarka kai amfani dan ka tace. Akwai kuma wanda yake shi ba zai yadda bai kawo maka wani abu sai ya tace. Kamar Imam Bukhari ko yana rubuta hadisi shi ne tashi kawo hadisi sai ya ce shi ba zai kawo maka wani hadisi ba sai sahihi. Amma Abu Dawud haka yi, ko ko Tirmidhi haka yi, ko Ibn Majah haka yi, da zaka ce duk abin da ke ciki shikenan ingantacce ne wajen Ibn wajen Abu Dawud. A'a, ya kawo maka hadisai dan ya nuna maka kan cewa akwai waɗansu mutane da suke kawo waɗannan hadisai suke kafa hujja da su. To amma ga isnadi kai bincike isnadin bai inganta ba, saboda haka hujjarsu ba ingantacciya ba ce. Amma bai kawo maka cewa dan kawai ya faɗa a cikin littafin ya yi gatan kawo wannan hadisin ingantacce ba ne. To amma kaga da kun karanta, da waɗanda ake ma bayani sun karanta at-tafsir wal mufassirun, sun san manhajin kowane malami yanda yake kawo littafinsa, da ba wanda zai rubuta su da wannan. To amma saboda ana jahilci sai ake amfani da wannan jahilci na mutane a zo a kawo akan cewa to ai gashi ma ai ya kamata a ce musulmi daga kaji wani kawai ya ce maka ai an faɗi wani gashi wata sura wadda yake da tana cikin alqur'ani sahabbai suka share ta, wai suratul milaya. Suratul Wilaya tana nan tsakanin Alam Nashrah da Watin wa Zaitun. Kana jin wannan kai ka san kanta kafirci a cikin shafi mu lera imanin da Allah. To amma bai kamata a ce jahilcin musulmi ya kai har ya zuwa ga wannan ba, ko kuma su rinka jin irin waɗannan magana ana fafada a cikin wasu a cikin kafofin yaɗa labarai, kuma su ce wai wannan a yancin addini ne ba mutane su dama su ce abin da suka duwa. Duk wanda ya yi itiqadin za a canza abinda aka yi ma a Taurat da Injila a ce za a yi ma Alqur'ani, to wannan ya kafa ba. Alqur'ani ba zai yi ai haka ba. Fuska ta farko kenan ta canza wahayi ta hanyar lafazi, a canza lafazin abinda Allah bai faɗa ba a faɗin shi. Fuska ta biyu kuma at-tahrif, shine tawili, mummunan tawili. In aka ce Allah ya ce aqimus sala, aka ce kai ai aqimus sala wa'annan ku gama garin mutane ne suke ake ce musu aqimus sala. Ai ba abinda ake nufi ba ku tsaye da sallah ba, abinda ake nufi ka gane waye imamin zamaninka, waye imam dinka, shi ake nufi. Amma mutane sai suka dauka ai aqimus sala zai yi ta sallah, suna daukar sun yi aiki da alqur'ani. Ina ba su yi aiki da alqur'ani ba. Ai wanda suka yi aiki da alqur'ani sune suka san batinin abinda Allah yake nufi. Abinda Allah yake nufi da aqimus sala, ka san wane ne imaminka dan ka take masa mubaya. To wannan shine ɗaya daga hanya ta biyu ta ɗauke mutane daga abinda Allah ta'ala ya faɗa. Shi ba canza lafazi bane, canza ma'ana ne. Dukkanin guda biyu din ƙirƙiro ma Allah ƙarya ne. Kuma dukkanin guda biyu yana ɗaya daga cikin abubuwan da Yahudawa su aka sani da wannan da shaidar abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa. Saboda haka malaman musulmi sai su shiga teke a abin da sai su teke ne. Kada su yi wannan, kada su harrafa zancen Allah. Abinda Allah madaukakin sarki bai faɗa ba su zo su faɗa. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun. Kada ku faɗi abinda daga abinda harsunan ku suke kawata muku, suke sifanta muku, ku ce wannan abun haramun ne, wannan abun halal ne, domin ku kirkira ma Allah ƙarya. Duk wanda yake kira ma Allah ƙarya ba za su rabota ba. Shi yasa magabatanmu a'immatul Islam, fuqaha'ul amsar, irin su imamuna Malik, su imamuna Shafi'i da sauransu fuqaha'ul amsar, manya-manyan malaman garuruwan musulmi na Madina da Makka da Misra da Baghdad da dukkan kasashen musulmi, ba sa cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne sai dai su ce abu kaza muna san abu kaza muna kin a aikata abu kaza a ba sa karfin zuciyar su ce wannan abu haramun ne sai abin da suka gani nassi daga maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da zaki duka ijtihadin sai su ce muna ganin abu kaza yana da kyau abu kaza muna ganin ba shi da kyau amma ba sa karfin halin su ce za su ce abu kaza haramun ne dan saboda tsantseni su da dabtu da abinda Allah madaukakin sarki ya lalabtar da su kada su zamanto sun yi kama da malaman Yahudawa wanda dinuwar Allah ta tabbata akan su na
ma kana li basharin an yu'tiyahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwata thumma yaqulu lin ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
wannan ayat ta sauka domin raddi ga waɗanda suke cewa daga cikin ahlul kitab yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ka ce musu in kun ce kuna son Allah to ku bi ni sai suka ce ai Muhammadu so yake kai mu bauta masa kamar yanda nasara suka rinka bauta ma Isa dan Maryam to shine Allah ya musu raddi yake cewa ma kana li bashar baya kasancewar ga wani mutum wato ba zai cancance shi ba zai wato wannan uslubin da ake ce ma lamul juhud uslubin lamul juhud wato ai dabi'arsa ba zai yiwu a bisa dabi'arsa ba a ce mutum ne wanda Allah madaukakin sarki ya bashi alkitab littafi wato yi masa wahayin littafi wal hukma da hukunci shine wal hukma shine hukunci wato shugabancin addini wan nubuwa kuma ya bashi annabci thumma yaqulu lin nas sannan kuma yazo ya ce ma mutane kunu ibadan li ku zamanto bayi a gare ni masu bauta min min dunillahi ba Allah ba wato ba zai yiwu ba a ce Allah ya ba wa mutum ya mayar da shi annabi sannan yazo ya ce a bauta masa ba Allah ba wato wannan ya saba ma dabi'ar annabawa wato kamar yanda ake lamul juhud lam ta inkari wannan uslubin lamul shi shi abin da ya saba malaman nahwu suke abin da suke aka kira lamul juhud saboda tana nafin dabi'a wama kana Allah li yuzlimahum Allah ba zai yi ya zalunce su ba wato ya saba ma sifar Allah tabaraka wa ta'ala to haka zalika wannan ya saba ma sifar annabin da Allah madaukakin sarki ya bashi waɗannan abubuwa mutumin da Allah ya bashi wato ilimin littafi da hukunci da annabci ba zai yi ya zo ya ce ku bauta min ba Allah ba saboda haka ƙarya kuke ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba so yake ku bauta masa ba Allah ba kuma ƙarya waɗanda suke bautar annabi Isa suke yi annabi Isa bai ce a bauta masa ba domin ba zai yi annabin Allah ya haka ba walakin kunu rabbaniyin amma abinda annabawa suke faɗa shine kunu rabbaniyin sai su ce ku zamanto rabbaniyun wato ku zamanto malamai masu ilimi masu kuma nasiha ga bayin Allah shine ma'anar ar-rabbani shine al-ulama al-hukama an-nusaha li'ibadillah malamai masu hikima masu zurfin fahimtar addini masu nasiha ga bayin Allah wanda su ne suka tara ilimin su ne suka tara sifa guda uku sifar ilimi da aiki da ilimi da koyar da ilimi waɗansu sukan ƙara sifa ta hudu shine haƙuri akan wato koyar da ilimi domin yayin da ka tashi kace za ka yi aiki da ilimi ka koyar da shi dole sai ka lalace haƙuri dan sai ka hada sai ka hadu da wautar mai wauta sai ka hadu da tsangomar mai tsangoma sai ka hadu da izgilin mai izgili sai ka hadu da komai da komai saboda ka dole sune su wanda suka tara su kofi guda uku wannan sune ar-rabbaniyyu mujahid yace sune masu rainan mutane da kananan ilimi kafin manyan ilimi wato masu yin hikima wajen tarbiya ba za su ce musu lokaci ɗaya ku zo gabaki ɗaya ka zo mutane yanzu nan sun musulunta kace gabaki ɗaya dukkan hukunce-hukuncen addini yau sai kun koyo su kun iya kun so masu ba ka zo mutum ya musulunta bai iya karatun fatiha ba ka ce a ba shi da sallah la salatu liman lam yaqra bi fatihatin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ma za ba da haka illa dhalal wace kuma magana kin so bayan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan baka zama to rabbani ba ka dauke su a hankali a hankali wani mutum yazo yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zan musulunta amma da sharadi yace me sharadin ka sallah biyu kawai zan yi ki sallah biyu kawai zaki Allah sallah biyar ya rubuta yace ani sallah biyu kawai zan yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka musulunta zakai sallah biyar ka soma dai musulunta dai musulunta din kuma yazo ya sallah biyar kamar wata mata da ko shi ne wata mata a kasar Tanzania akwai wani bawan Allah wani malami Allah ya ji kansa yana zuwa ya wata shida yana da'awa a kasashen a gefen kogin Africa na gabas Tanzania Uganda abin nan Kenya da sauransu to wata ran a Tanzania yaje sai yaga wata mace ta zo wajen sai tana so ta musulunta amma ita babba ce amma ma'aikaciyar banki ce babba kuma dole ne in za ta tafi aiki ga irin shigar da ake so ta yi ba zai yi ta sai ba za a kyale ta da hijabi ba to ta musulunta in so ta rinka ci gaba da sa ta fata kada ta sa hijabi sai ce mata kada ki bar wani abu hana ki musulunta shi dai bai ce ya baki license ki je ki saba ma Allah ba tunda in kin ce za ki musulunta dole ne mace ta tsare wannan amma ko bai ce tsara wannan ka'ida ta shari'a ta hana ki musulunta bai ce kada ki bar wani abu ya hana ki musulunta ta musulunta shekara mai zuwa da ya dawo sai zo ya same ta a cikin shiga irin ta musulunci da lullubinta da komai tace kaga saboda ganin yadda nake ga addini na a wajen aiki na su da kansu suka kira ni suka ce to ai ke ba musulma bace ce eh to ai musulunci bai jikin ka wannan shiga ba tace to ai saboda za ku ce mun bazan abin nan in ne wannan shiga za ku ce bazan yi aiki a wajen ba ko ba inda halin samun wani aikin in ba wannan kike to ai tunda mun ga addinin ki da gaske kike yi kisa duk kayan da kike so na addinin ki ringa zuwa aiki to wannan shine uslubin tarbiyya to shine abinda annabawa suke cewa kenan walakin kunu rabbani ku zaman to ulama rabbani ne bima kuntum tuallimuna alkitab saboda koyar da littafin Allah da kuke yi wato tunda kuna koyar da mutane littafin Allah dan ku zaman to masu wannan sifa wa bima kuntum tadrusun kuma saboda darasin littafin Allah da kuke me bambancin ta'lim da darasi koyarwa shine a gaya wa mutum darasi ku a rinka maimaitawa sake maimaitawa kullun a cikin aikin da ake yi ayi tafsiri a sauke a sake komowa a sake yi a sauke a dauki bukhari a karanta a sauke a sake dawowa a sauke a dauki muslim ma ai haka to wannan maimaitawar da ake yi yau da gobe shine darasi shine abin da yake ba mutane zamanto ar-rasikuna fil ilm masu tabbata a cikin ilimi to wannan shine uslubin annabawa shine manhajin annabawa Allah yace wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba kuma ba za su hore ku ba annabawa duk mutanen da Allah ya ba su annabci ba za su umarce ku ku riki annabawa da mala'iku su zamanto iyayen gidi ba Allah ba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun shin yaya za a yi su umarce ku da kafirci bayan kun zama to musulmi su suka zo da musulunci sannan kuma su zo muku da abin da zai warware muku musulunci wato Allah wannan istiqamul inkari na inkari ne ai wato ba za su umarce ku da kafirci ba bayan kun riga kun zama to musulmi na'am
wa idh aqadha Allah mithaqan لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
wannan shine wato matuƙa akan kafa hujja ga ahlul kitab duk bayan wannan bayanin sai Allah ya kore gabaki da yake so su kansu annabawan ma na da Musa da Isa da sauran annabawan gabaki da ba su da makawa illa bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyyi kutuna katuna ya rasulullah yayin da Allah ya karbi alƙawarin annabawa baki ɗayan su lama ataitukum min kitabin wa hikma idan na baku littafi in na baku littafi da hikima thumma ja'akum rasul sannan manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum mai gaskatawar da abin da ke tare da ku na littafi da hikima la tu'minunna bihi lallai za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lallai za ku taimake shi akan ya isar da sakon Allah qal Allah ya ce musu aqarartum kun tabbatar da wannan wa akhadtum ala zalikum isri kuma kun riki alqawarina akan wannan qalu aqararna gabaki ɗayan suka ce Allah mun tabbatar qala fashhadu Allah ya ce ku shaida Allah ya ce wa mala'iku da su annabawa baki daya fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni kuma ina tare da ku cikin masu shaida faman tawalla ba'da zalik duk wanda ya jiya baya bayan wannan alƙawari da tabbaci da ya ba mu Allah fa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai wannan shine ke tabbatar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shine khatimul anbiya shine kuma imamul mursalin kuma wannan daraja ta tabbata a daren Isra'il sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci annabawa baki daya a baitul maqdis ya yi sallah da su sannan da ya hau sama Allah ya tara annabawa Allah ya tara su ga baki daya ya sake musu sallah sallallahu alaihi wa sallam wannan Allah madan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma sahabbansa yake ya ce wallahi law kana Musa hayyan لو كان موسى بين أظهركم لما وسعه إلا أن يتبعني يجي نارن إذا الله دا النبي موسى هنا تكانوا باشي دا وتا وتا با أبند دي إسيم با أبند دي إشيش وتو باشي دا وانا أبند دي كذي حلقت أجريش إلا يبيا يا أجري وانا الله هنا بعد الأباري جوايا أوكي وانا القولي قد كان النباوة ميثاق النبيين النباوة وانا wato abin nan alif da lam ta aljin idan ta shiga a cikin in ta shiga a cikin suna wanda yake in ta shiga a cikin sifa za ta istikrakin duk waɗannan waɗanda suke da wannan sifa wato dukkan wanda yake sifar annabci ta tabbata a gare shi Allah ya dauki wannan alƙawari daga gare shi in na ba ku littafi da hikima shine annabci sannan manzo ya zo muku yana gaskata abin da na ba ku lallai za ku yi imani da wannan manzo kuma lallai za ku taimake shi annabawa suka ce Allah mun yadda sannan Allah ya ce musu kun tabbatar da wannan alƙawari kuma kun dauki alƙawari gani akan wannan suka dauki alƙawari a haka sannan Allah madaukakin sarki ya ba su annabci abinda yake nunawa waɗansu malamai sun ce wannan yana nuna kan cewa dukkan annabi idan wani annabi ya zo bayan ya zo kamar yanda annabi ya haya yana nan a annabi sai Allah ya turo annabi Isa to Allah ya dauki alƙawari daga wajensa cewa zai yi imani da annabin da ya zo daga baya. Waɗansu malamai kuma suka ce a wannan nassi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa, akan cewa dukkan wani annabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a zamaninsa, to shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafa shari'arsa. Shi yasa ne bil ijma annabi Isa zai sauka a ƙarshen zamani, amma da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aiki. Zai aiki da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ita ce shari'a da take shafewa, babu shari'a da take shafe ta. To saboda haka idan su kansu annabawan bani Isra'il ba su da wata hujja a wajen Allah yayin da suka haɗu da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa ki biyayya ki illa ki imani, kuma su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam, su taimaki shari'arsa, to fa ma zaluka waɗanda suke da'awar biyayya gare su, su ne min babu aula. Don haka duk wanda ya ki bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake karfafa shari'a, yake taimako, yake bin shari'arsa, ya taimake ta, yana da awar biyayya ga wani daga cikin annabawa, to wannan biyayyarsa ga wannan annabi ƙarya ce. Biyayyarsa ba ta gaskiya ba ce, kuma hakikatan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafirce ma ba, nasa annabin ya kafirce ma. Saboda su kansu annabawa, musamman da wannan hadithin wanda Umar radiyallahu anhu ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan yana nan a cikin hadithi ne ingantacce, yana cikin Musnad Abi Ya'la. Afwan, hadithin Abu Umama Al-Bahili a cikin Musnad Abi Ya'la, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da annabi Musa yana tsakaninku, a wata riwayar an ce hadda annabi Isa, da suna tsakaninku ba abinda zai yalwace su illa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadithin, wannan aya ta tabbatar mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine khatimul anbiya, shine cikamakin annabawa. Fa kullul anbiya alaihim salatu wassalam law adrakuhu lawajaba alaihim aliman bihi wattiba'uhu wa nusratuhu, dukkan annabawa da sun riske shi da ya wajaba a gare su imani da shi, su biyayya a gare shi, su taimake shi. Wa kana huwa imamuhum wa muqaddimuhum wa matbu'uhum, shine limamun su, shine kuma jagaban su, shine abun koyi da su, shine abun koyin su. Fa hadhihi alayatul karima, wannan aya mai girma, min azami dalail ala ulumi martabatihi wa jalalati qudrati wa jalalati qadrihi, wannan ayar tana daga cikin dalilai mafi girma akan girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman darajarsa. Wa annahu afdalul anbiya, kuma shine fiyayyen annabawa, wa sayyiduhum, shine shugaban annabawa baki daya, lima qarrarahum Allah ta'ala qalu aqrarna, saboda abinda Allah ya tabbatar da su, suka ce sun tabbata a kansa, ay qabilna ma amartana bihi, mun karba abinda ka umarce mu da shi, ala ra'si wal ayn, mun karba ba ma musu. Allah ta'ala ya ce fashhadu, to ku sheda akan kawukanku, kuma ku sheda akan al'ummominku da wannan, wa ana ma'akum min ash-shahidin, ni kuma ina tare da ku a cikin masu sheda. Faman tawalla ba'da zalika, duk wanda ya juya baya bayan wannan alƙawari, da bayan wannan alƙawari tabbatacce da ya samu shaida daga Allah, da kuma ya samu shaida daga manzannin Allah, fa ulaika humul fasiqun, to waɗannan su ne fasikai. Fa ala hadha, dan haka duk kullu man idda'a annahu min atba'il anbiya, duk wanda yake da'awar biyayya ga annabawa, kal yahudu wan nasara, kamar yahudawa da nasara, wa man tabi'ahum, da wanda ya bi su, faqad tawallaw an hadha al-mithaq al-ghalib, ya baya da barin wannan tabbataccen alƙawari, wastahaqqul fis, sun cancanci fasikanci, almujibi lilkhulud fi nnar, wanda yake tabbatar musu da dawwama a cikin wutar jahannama, in lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, in ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, Allah ya kiyashe mu da zamantowa kamar su. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.